Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalol da kuma Niya muryar Arewa ko kuma Biyoyi Africa zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio a Kumasi, za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan biyoyihausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da hantsar ranar Juma'a 27 ga watan Satumbar 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa a Najeriya an ba hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC wa'adin mako guda da takaddamar da bincike akan wani tsohon gwamna arewa maso gabashin ƙasar. Haka kuma za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta fara nazarin kasafin kuɗin shekarar 2020. Sannan muna tafa da shirin Kallabi da Maryam Dauda za ta gabatar. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Amurka da kuma sakonnin da kuke bar mana akan na'ura. Amma da farko, bari ku fara da shan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Yayin da har yanzu yake cikin bacin rai saboda korafin da wani mai kwarmato ya yi, wanda ya kai ga yanke shawarar kafa kwamitin bincike na yiwuwar tsige shi, shugaban Amurka Donald Trump ya dawo birnin Washington a jiya Alhamis, yana caccakar 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka da kafafen yaɗa labarai, yana mai nuna alamar cewa za a ɗau mataki kan jami'an gwamnati da suka taimaka ma mai kwarmatan wajen zargin shugaban ƙasa da amfani da ikonsa ba bisa ƙa'ida ba. Trump ya dawo fadar White House bayan shafe wasu ranaku a birnin New York, inda ya halarci babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya dawo daidai lokacin da kwamitin bayanan sirri na majalisar ke zaman sauraron bayanai kan musabbabin jirkirin da jami'an gwamnatinsa suka yi wajen gabatar da korafin da mai kwarmato ya yi ga Majalisar Dokokin Tarayya. A korafin an jaddada cewa Trump a tattaunawa ta wayar tarho a ranar 25 ga watan Yuli ya nemi taimako daga sabon shugaban Ukraine ta wajen tona wani lamari abin fallarsa game da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat, wanda hakan zai gurɓata yunkurin Biden na zama ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, har kuma ya ƙalubalanci Trump a zaben shekarar 2020. Hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon za ta tura wata na'urar kakkaɓo makamai masu linzami da na'urar hango makamai guda huɗu da kuma sojoji kusan 200 zuwa Saudiya don bunƙasa tsaron sararin samaniyar ƙasar daga duk wani harin da ka iya faruwa. Babban mai magana da yawun Pentagon Jonathan Hoffman ya faɗa a jiya Alhamis cewa sojoji da makamai za a tura su da za su ƙarfafa tsaron sararin samaniyar masarautar Saudiya daga makamai masu linzami da kuma mahimman madahu na sojoji da na farar hula. A shirye ake a girke wasu ƙarin na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami guda biyu da makamin THAAD idan ta kama, a cewar Hoffman. Tura waɗannan kayan yaƙin shi ne matakin farko na mayar da martani kan wani hari da jami'ai ke cewa Iran ce ta kai kan manyan matatun man fetur na Saudiya a farkon wannan watan. Wani jami'i na Amurka ya faɗa muryar Amurka cewa harin ya samo asali ne daga kudu maso yammacin Iran, kuma Amurka ta samu hujjar da ta wuce batun burbushi kawai don tabbatar da wannan ikirarin. Ko da yake babu wata sanarwa da Amurka ta bayar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar da ke sa ido kan matatan nukiliya ta ce Iran ta fara amfani da ingantattun hanyoyi wajen inganta sinadarin uranium dinta wanda ya sabawa yarjejeniyar ƙasa da ƙasashen duniya suka cimma da ita. Wani rahoton hukumar kula da makamashin atom ta ƙasa da ƙasa wanda kamfanin dillancin labarai na Faransa da Reuters suka samu ya ce manyan cibiyoyin fasahar kire-kire a cibiyar Natanz na Iran suna kan tattara ko kuma an shirya yadda za su fara tara uranium din da aka inganta. Rahoton ya kuma ƙara da cewa Iran na da niyyar amfani da mafi yawan cibiyoyin girkewa ko ajiye fiye da yadda aka bayyana a baya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Za mu faro daga Najeriya, inda wata kungiya mai suna Coalition Financial Crime and Justice ta bada wa'adin mako guda ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC kanta gaggauta kaddamar da bincike kan tsohon gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar bisa mallakar wasu kadarori. Sai dai a nata bangaren hukumar ta EFCC ta ce ana bin abin ne daki-daki kuma akwai ka'idoji kafin a kaddamar da bincike. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
A taron manema labarai da ya gudana a Bauchi, shugaban kungiyar Coalition Against Financial Crime and Injustice mai zaman kanta a Najeriya, Abubakar Dogon Yaro BB, ya ce suna da takardun da ke tabbatar da laifuffukan da suke tuhumar tsohon gwamnan Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar da aikatawa.
Mun rubuta tun yana kan kujera petition kala daban-daban-daban kuma da su documented, kuma EFCC sun karba da stamp din su da komai. Ni dai tun sani na da shi ban san yana da wani gida a wani wuri ba bayan alfadaman ma da gida guda daya. Amma yau an waye gari yana da gidaje a Kano, kana shiga Government House za ka ga gidansa na farko, duplex ne gaba da baya. Akwai kuma wurare su gyaɗi-gyaɗi suna nan barkate a cikin Kano wanda ya saya banda bayan na Abuja.
Kuna da bayanai a rubuce da na zahiri?
Mu muna da namu record yanzu a hannu, wanda duk mun riga da mun san mun tabbatar da shi a EFCC kuma da stamp din su da acknowledgement nashi. Kaga dai lokacin da aka zo commissioning tractor an ce guda 500 ne, to amma a guda 40 muka samu anan Bauchi. Yanzu akwai shauran guda 460 wanda ba a kawo ba kuma an biya kuma da record din su. Sai kuma home boss wanda aka ce za a yi guda 60, to mun san dai an kawo guda 8, shauran kuma har yanzu ba mu gansu ba. Kwanan baya ma mun rubuta musu mun ba su sati biyu, to ba wani abin da ya kamata mu sai mu heading mu je wurin hukuma, kotu ita ne za ta bi kadin gaskiya.
Sai dai kuma a nata bangaren hukumar EFCC a zantawa da ne da babbar jami'a mai bincike a fannin hulɗa da jama'a principal superintendent Aisha Muhammad, tawar tarho ta ce aikin hukumar daki-daki ne kuma akwai ka'ida kafin a kaddamar da bincike. Kungiyar Coalition Against Financial Crime and Injustice har ila yau tana zargin tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar da awun gaba da biliyoyin naira mallakar jihar Bauchi. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Badalla a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. To daga Najeriya bari mu tsallaka makwabciyar ta jamhuriyar Niger, inda a jiya ne majalisar dokokin kasar ta koma bakin aiki bayan kammala hutun shekara, abin da ke baiwa bangarorin majalisar damar soma gudanar da wani taro watanni uku da nufin nazarin tsarin kasafin kuɗin shekarar 2020 kamar yadda gwamnatin ƙasar ta buƙaci a yi. Ga rahoton da wakilinmu na Yamai Sule Mumini Barma ya aiko mana.
Da wani ƙure-ƙuren biki ne majalisar dokokin ta Jamhuriyar Nijar ta fara wannan zama da ke matsayin taron zuba ido akan tsarin kasafin kuɗaɗen da gwamnati ke fatan amfani da shi a shekarar da ke tafe a fannoni daban-daban waɗanda suka shafi tafiyar ƙasa. Lamarin da ke baiwa wakilan al'ummar damar tantance idan gwamnati ta yi amfani da shawarwarin da suka bayar a can baya ko akasin haka, in ji shugaban majalisar Usaini Tinni.
C'est même un devoir car l'examen et le vote du budget est notre mission première.
Biliyan ko miliyar 2,200 na kudaden sefa ne gwamnatin ta Niger ke sa ran kashewa a baɗi don tafiyar da harkokin ƙasa da al'ummarta. Abin da ke nufin bukatun na 2020 sun zarta na shekarar da ke shirin karewa mai biliyan 1,980 kuma kamar yadda abin yake a shekarun baya. A wannan jikon ma batun tsaro ne ke da kaso mafi girma a tsarin kasafin. Honorable Idrisa Medashi dan majalisa ne da ke bangaren rinjaye.
Security wannan ita ka dauka kudi da yawa. Shine kaji president ki assembly ya ce duk da aikin da gwamnati ga yi inda duk babu tsaron kasa babu kwanciyar hankali to babu gidan arziki babu noma babu da ilimi ma. Kenan wannan shine damuwar mu babba. Amma a kwatamce hali abinda ake a gurgudu ana sa kudi da yawa cikin noma aikin karkara ana sa kudi da yawa ma cikin fannin ilimi. Rijiyoyi da mini addiction do wannan na sha ashamirwa tsarkaki asha in ka zo kakawai za ka gani gurgudun hali gwamnati wannan yayi aiki sosai bisa ba talaka wannan.
To sai dai yan adawa na da shakku a dangane da yadda bangaren zartarwa ke kashe kudaden da ainihin su aka yi tanadi domin jama'ar kasa. Honorable Iso Isaka dan majalisa ne na bangaren adawa.
An ce bilje cikin kashi 100 an ce 17 ake sa cikin security. Dan Allah yanzu Niger a kasan mu akwai security tsaron kasa ba abun wasa bane. In babu kwanciyar hankali cikin kasa komai ne bai. Kuma an ce cikin kashi 120 duk ana sa cikin harakan local university hali yanzu ba su fara aiki ba. Dan Allah da annabi abubuwa da munanan ga gani ana nan ga sakudi cikin local
kamar yadda yake a al'adance. A wannan karan ma akasarin kudaden kasafin na shekarar mai zuwa za a samar da su ne daga cikin gida ta hanyar haraji da makamantansa, yayin da wani bangare zai shigo kasar daga abokan hulda na kasa da kasa. Sule Mumini Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla Geda Sule Mumini Barma da wannan rahoton. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar. Allah a gaida Aminu Alan Waka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Wahida Al-Hussein matashiyar da ke sana'ar hada kayayyakin amarya na zamani. A wata hira da suka yi da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta bayyana mata yadda ta fara wannan sana'ar. Ga yadda hirar su ta kasance.
Sana'ar me kike yi kuma kimanin shekaru nawa da kika fara wannan sana'ar?
Assalamu alaikum. Ina sana'ar saida kayan amare, lesuka na biki da ashobi, muna saida gwaggwaro da sarƙoƙi, takalma, jaka, geluluwa, duka muna zama mu yi da hannu, muna stoning gyale, muna sa mai accessories, duk abin da amarya take bukata da za ta yi fitan biki da shi insha Allah, muna da shi muna saidawa. Kuma yanzu kimanin shekara 5 kenan ina wannan sana'a, tun 2014 tun ina yi daga gida, ana zuwa a karba kaya, ana zuwa a kalla wanda na riga na order na kawo, har yazo ga last year 2018 kina na samu na hada kudi da wannan sana'a, kuma na bude shago a nan Kaduna akan Raba Road opposite Naf Club kina muka bude shago, kuma yanzu muna kan sana'a, muna saida kaya a nan shago insha Allah. Na fara nuna mutane kaya a waya, ina nuna musu, ina gwada musu wannan ya zaba abin da yake so, in baka lokaci sati 1 zuwa 2 zuwa 3 haka dai a samu kaya a kawo a kai dinki da sauransu. So da dai order gaskiya waya ne, nace nayi ma most of my business, har nayi ma karfi a business din, order waya ne ba order kawo kayan aje ba. Sai daga baya ne da na hada jari na fara kawo kaya ina ajewa a gida, mutane sun zo da yake akwai masu son kaya express sharp sharp, mutane na so cikin satin nan irin haka, to sai na fara siyowa ina ajiya, sai a zo a duba a gani in mutum ya ga abin da yake so ya dauka. To da haka ne fa, gaskiyan magana jarin ba wani mai yawa bane ba, ba wani ba shi bane main abin da ya kama ni a business din nan, wannan nunawa na waya ne, nuna a waya in cire riba na, in siyo kaya da uwar kuɗi, haka ne abin da muka yi, to har na kai iya zuwa yau.
Me ya hankalinki har kika fara wannan sana'a da kike yi, sannan kuma da jarin kamar naira nawa aka fara?
I don't think ya kai ma 1,000, saboda farko na fara I think na kawo wani yadi ne ba su wuce guda ko 5 ba, na kawo su da dan kwalaye na muka gwada, sai na gwada tallan su dan a saya, to ko wannan zai gani zai ce maki to wannan yayi kyau amma babu yaki da kala kaza, unfortunately bani da shi and I didn't have funds din kawo wannan aje, sai na ce to why not, tunda dai akwai kaga abin da kake so, kaga kalan kuma da kake so, kuma za a iya samuwa, why not in yi maka order a kawo shi sai ka biya kuɗin ka. To da haka ne fa na ci gaba, na fara nuno na mutane abuwa wani matsala za su aiko a zo a duba kaya a gani, za su aiko ɗan uwansu zo su karɓa musu, in ma sun zaɓa ne in delivery ne, duk dai ya ƙara gasgata sana'a, na nuna cewa that we are genuine, kuma sana'a ce ta gaskiya, ta ba wai ta scam ko cuta ko wani cutarwa ba. So
wani irin ƙalubale yake tattare da wannan sana'a?
To kamar yadda na gaya miki maganan shago da muka buɗe opposite Naf Club, mun shekara 1 tun kenan da buɗe shago, sai kawai cikin ikon Allah ba business din da baya zuwa da challenge, sai muka samu wannan challenge din na mai rusau, aka zo aka ce za a rusa shago, dole mu daga mu tashi, aka ba mu notice in kwana 21, ba wani ƙarin lokaci daga kwana 21, duk wanda bai daga ba za a zo a rusa shagon shi, haka muka hau neman shaguna da sauransu, da kyarde har Allah ya sa dai muka samu wani guri nan kusa, babu nisa, renovation muka gyara. To yanzu muna nan a nan cikin malali, muna da shago a nan, mun gyara mun bude, an ci gaba da business da yake, wannan abin nan din shago din ba karamin ci gaba ya kawo masana'a na ba, ya rage maganan wannan rashin yadda na online, menene social media, ya rage wannan rashin yadda, yanzu kowa in ka dan rubuta addressin shagonka ba su da kuɗi kaɗan za ki ga amarya ta fito ta yi tsaf da ita da ƙawayenta da duk, kuma ta samu da abin da take buƙata nan kusa, ba dole sai ka yi tafiya a babban.
To jama'a masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin babbar baƙuwar tamu Wahida Al-Hassan da kuma Baraka Bashir ta yi wannan hirar,
da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
A gaida Maryam Dauda da shirin kallabi yanzu sai sharhin wasu jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar New York Times, inda aka rubuta labarin cewa Amurka ta samu raguwar yawan bakin haure a hankali cikin shekaru 10 bisa ga bincike da aka yi na sabon kididdigar yawan jama'a. Masana sun ce samun raguwar bakin haure, wanda hakan yana da alaka da hanyoyin kayyade da hanawar shigowar bakin haure da gwamnatin Trump take yi. Karin yawan bakin a cikin yawan jama'a Amurka ya ragu zuwa kusan mutane 200,000 a cikin shekarar 2018, kashi 70 cikin 100 kenan a shekarar da ta gabata. Masana harkokin shige da fice a cibiyar CATO sun ce wannan shine wani abu da ya dade bai faru ba tun bayan karewar tattalin arzikin kasar. Za mu je jaridar The Hills, inda aka rubuta labarin yan sanda a jihar Washington a wannan makon sun kama wani matashi dan shekaru 17 bayan da mahaifiyarsa ta sanar da hukumomi game da wani littafi da ta gani, inda ya rubuta bayanan yadda zai shiga makaranta da bindiga ya kashe mutane da yawa. Shugaban yan sandan Troy Tamaris yace yana matukar tausayawa mahaifiyar matashin, kuma ya san tana son danta. Wannan abu ne ba mai sauki ba, amma abin da ya dace ne a yi. Mahaifiyar matashin tana son hana wasu su cutu, da kuma tana son danta ya samu taimakon da yake bukata. Sai jaridar Politico, inda aka rubuta labarin takaitaccen bayanan tattaunawar da aka yi ta wayar tarho tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky, ya nuna shugaba Trump ya bukaci a sa jami'an kasar Ukraine su yi bincike kan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. Yan jam'iyyar Democrat sun ce wannan takaitaccen bayani da fadar White House ta fitar ya tabbatar da zaton da dama da ke yi cewa shugaba Trump na gudanar da harkokin wajen Amurka ta yadda zai amfane sa a siyasance. Amma Trump ya musanta zargin, inda yake cewa babu abin da ya furta a tattaunawar da bai dace ba. Haka zalika wasu yan jam'iyyar Republican da dama sun kare shugaba Trump da cewa bayanin bai nuna an aikata wani laifi ba. Sai jaridar Washington Post, inda aka rubuta labarin Amurka da Honduras sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya a matsayin daya daga cikin matakan da Amurka ke dauka na dakile kwararowar bakin haure cikin Amurka daga kasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka ta wajen ketarowa daga kasar Mexico. Wannan yarjejeniyar da aka cimma sun tanaji cewa duk wani mai bukatar mafaka a Amurka ya gabatar da takardun bukatar hakan a kasa ta farko da ya samu ya shiga. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Madalla gaida Zahra Aminu Fage da sharhin wasu jaridun Amurka. Har yanzu kuna tare ni da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 3:25 na dare. Yanzu sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum. Bai magana Muhammad Labaran Sani daga Hadejia Jigawa, Nigeria. Ni ra'ayina abin da zan faɗa shine a cikin halin bazan tattalin arziki da talakawan Najeriya suke ciki, to a gaskiyar lamari wannan tsare-tsare da banki ya fitar da shi na central bank na cire wani kaso na 10,015 daga cikin 500,000 kaje ko kai ko ka kai to gaskiya matsala ne domin mu muna da karkara wannan tsari ne shi gaba na tuba mu nan muna da karkara wanda sai ga sai ka karba kutun kudin sa a karkara kayan buhu ne na amfanin gona na dabobi ne to kuma ya zaka fito da mutum haka kuma sakamakon haka za a koma fa kowa yana ajiye kuɗi a wurin za kuma koma sata a gida da kan titin zuwa kasuwanci ya kamata gwamnati ta duba ta gani.
Assalamu alaikum ma'aikatar sashen sama da America VOA mai magana Usman Dan Fulani mararraban yawuri ina mai muku fata alkhairi da malama girar da wannan baba ya kuma ke ina sha rubutawa ba a karanta ban ji ana karanta min sako ina fata da Allah wanga karon ai hakuri a san a karanta min da Allah
ni ne Abubakar Garba da Bobotu Karo kuma da ki ra'ayi na shine maganin tallafi da wani abu duk da gwamnati take shirman banza suke idan da gaske ne a fito da ayyuka dattawa da yara da shoransu wanda za su samu aikin yi su yi aiki a biya su ba maganin tallafi ba wannan daɗa kashe musu zuciya yake wata ana mai da mutane wawaye ba su san abin da ake ba a satin biliyoyin lerori a ba su ɗan miliyan biyu uku su raba su je suna kashe kansu da kansu a banza da wasu. Maganar addini kuma ƙarya ne a ce wai Kirista da Musulmi wasu wani ƙungiya saboda sasantawa ƙarya suke in dai da gaske ne a zauna a faɗa abin da ya kawo ƙiyayya tsakanin Kirista da Musulmi sun yi so nan ne kowa idan aka fahimci mai gaskiya sai a zauna a ba da mai gaskiya gaskiyar.
Kafin mu yi sallama ga zaharar da labarai amma wannan karan a takaice.
Yayin da har yanzu yake cikin bacin rai saboda korafin da wani mai kurmato ya yi wanda ya kai ga yanke shawarar kafa kwamitin bincike na yiwuwar tsige shi. Shugaban Amurka Donald Trump ya dawo birnin Washington a jiya Alhamis inda yake caccakar 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka da kafafen yaɗa labarai. Yana mai nuna alamar cewa za a ɗau mataki kan jami'an gwamnati da suka taimakawa mai kwarmaton wajen zargin shugaban ƙasa da amfani da ikonsa ba bisa ƙa'ida ba. Hedikwatar tsaron Amurka ta Pentagon za ta tura wata na'urar kakkaɓo makamai masu linzami da na'urorin hango makamai guda hudu da kuma sojoji kusan 200 zuwa Saudiya don bunƙasa tsaron sararin samaniyar ƙasar daga duk wani harin da za a ƙara kaiwa. Babban mai magana da yawun Pentagon Jonathan Hoffman ya faɗa a jiya Alhamis cewa sojojin da makaman da za a tura za su karfafa tsaron sararin samaniyar masarautar Saudiya daga makamai masu linzaminta da kuma muhimman madafu na soji da na farar hula. Ministan harkokin wajen China ya ce ƙasarsa a shirye take ta ƙara sayan kayayyakin Amurka yana mai cewa ɓangarorin biyu suna nuna kyakkyawar niyya kafin sabuwar tattaunawa ta kasuwanci. Ya ce muna fatan ɓangarorin biyu za su iya ɗaukar matakai na ƙarfafa gwiwa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Greg Burns ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huni lafiya.